Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi. A yau Alhamis 13 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, daga karshe IMF ta amince ta baiwa Pakistan rancen dala biliyan 3 da ta dade tana kokunto akan shi, wanda zai taimaka wa kasar farfado da kuma da tattalin arzikin ta. Rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga tekun Bahar Aswad. Sannan a jiya Laraba, hukumomin Pakistan sun ce wani harin ta'addanci ya yi sanadiyar kisan akalla sojoji 12 da farar hula guda.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar da ke yaƙi da 'yan ta'adda a jihar Filato ta yi nasarar fatattakar ɓata gari tare da hallaka wasu guda uku daga cikinsu. Sannan za ku ji cewa mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bammali ya ce aikin hajjin bana na cike da matsalolin da ya kamata mahukunta su sauya salo.
Harkan aikin haji a Najeriya gaba daya, tun daga headquarter har zuwa state, duk wanda ya zo ya ce irin ana yin shi daidai ƙarya ya yi, kuma kowa ya yi shi. Abubuwa ne wanda yake ya kamata gaba daya shugabanni a ƙasar nan su tsaya su kalli abubuwan nan.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali, wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, ga labaran. Wata sanarwar da IMF ta fitar ta bayyana cewa kwamitin gudanarwar ta amince da baiwa Pakistan rancen kuɗi da zimmar tallafawa Pakistan din wajen cimma burinta na farfado da kuma madar tattalin arzikin kasar da za a kasafta shi tsawon watanni 4-9. A jiya Laraba, IMF ta amince da baiwa Pakistan rancen kuɗi da yawansa ya kai dalar Amurka biliyan 3, wanda ake sa ran zai taimaka wa kasar da ke fama da ƙarancin kuɗi magance bukatunta na gajeren zango, wanda suka hada da warware matsalolinta na biyan basussuka don kaucewa saba alkawari. Karkashin yarjejeniyar da aka cimma, ta ce za a baiwa Pakistan biliyan 1.2, sannan kuma a bata sauran kuɗin cikin sauran watanni 9. Amincewa da rancen da aka yi a jiya Laraba yana zuwa ne a ƙasa da makonni 2 bayan da jami'an IMF da Pakistan suka cimma matsaya a kan rancen a ranar 29 ga watan Yuni, bayan kwashe tsawon watanni 8 ana kai ruwa rana. Tun watan Disamba aka dakatar da tattaunawa akan tallafin sakamakon gazawar Pakistan wajen cika alkawarin biyan wani rancen IMF da ta baiwa kasar karkashin gwamnatin tsohon shugaban kasar Firayim Minista Imran Khan a shekara ta 2019. Rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga Ukraine ta Bahar Aswad. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya aike wa shugaban kasar Rasha Vladimir Putin wata wasiƙa da ta bayyana wata buƙatar da ake sa ran zai biya wa Rasha buƙatunta da suka sa take barazanar rushe yarjejeniyar amincewa da cinikin hatsin ta tekun wato ta Bahar Aswad. Ranar 18 ga watan Yuli ne ya kamata a sake sabunta alkawarin cinikin hatsi ta tekun wato ta Bahar Aswad. Yarjejeniyar da ta amince da safarar hatsi daga Ukraine ta tashoshin ruwan da Rasha ta tare a lokacin mamayarta a Ukraine a bara. Moscow ta shanana ta cewa babu abin da take amfana da yarjejeniyar a lokacin da ake kokarin tattauna batun ƙara wa'adin yarjejeniyar a ƙarshen wa'adin yarjejeniyar da baya. Kana ta sake bayyana alamu irin na wancan lokaci a 'yan kwanakin nan. Tun lokacin da aka rattaba hannu akan yarjejeniyar cinikin hatsin ta Bahar Aswad a ranar 22 ga watan Yuli na shekara ta 2022 a Istanbul, an yi safarar hatsi akalla murabba'in tan miliyan 33 da sauran kayan abinci a kasuwannin duniya, lamarin da ya taimaka wajen daidaita farashin kayan abinci a duniya, wanda ya yi tashin goron zabi a farkon lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayarta a Ukraine gadan-gadan a watan Fabrairun bara. Ƙwararru sun bayyana cewa ko tantama babu, farashin abinci zai sake tashin goron zabi har idan Moscow ta gaza amincewa da sake sabunta wannan yarjejeniyar. Ministoci daga kasashen yankin Sahel na Afirka takwas sun gana a Kamaru domin yunkurin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya. Ministocin sun ce kaurar da makiyaya suke yi da dabbobin su a lokacin damuna daga arewacin Sahel shike haifar da arangama tsakanin al'ummomin kana akwai buƙatar samar da zaman lafiya. Ministoci daga Kamaru, Afirka ta Tsakiya, Chad, Jamhuriyar Congo, Niger, Nigeria, Sudan ta Kudu da Sudan sun halarci taron da aka kammala a jiya Laraba. Sun kuma ce a cikin shekaru 20 da suka gabata arangama tsakanin al'ummomin ya ta'azzara daga 30 a kowace shekara zuwa sama da 200 inda ake rasa akalla ran mutum 800 a Afirka ta Tsakiya kawai. Kungiyar tarayyar kasashen Afirka AU ta ce Afirka ta Tsakiya tana daga cikin wuraren da aka fi fama da wannan matsalar. Ministan dabbobin Kamaru wanda aka ambato sunan shi da Taiga wanda ya tarbi taron kasa da kasar na biyu ya ce har yanzu gwamnatocin Afirka, hukumomin duniya da ma al'ummomi sun gaza baiwa matsalolin satar dabbobi yambanga fashi da makami rikicin makiyaya da manoma da matsaloli da dama da suka shafi mutane a kasashe kulawar da ta dace. An yi kira a kaddamar da ayyukan zaman lafiya a wurin taron kwanaki ukun da aka kammala a jiya Laraba a birnin Yaoundé domin a samu saukin tashin-tashinan da makiyayan suke haifarwa. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Rundunar da ke yaƙi da 'yan ta'adda a jihar Plateau ta yi nasarar fatattakar ɓata gari tare da hallaka uku daga cikin su a yankin ƙaramar hukumar Mangu. Wannan dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro da su yi maganin masu kisan al'umma a jihohin Plateau da Benue. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A wata sanarwa da rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau Operation Safe Haven ta aike wa manema labarai ta bakin kakakin ta Captain Oya James, yace rundunar ta sami kiran gaggawa ne daga wasu da 'yan bindiga suka musu kwantan bauna a hanyar Mangun zuwa Pushit zuwa Mangu. Sanarwar ta ce cikin hanzari dakarun suka kai dauki suka kuma cimma 'yan ta'addan suka halaka uku daga cikin su tare da kwato bindigogi kirar AK-47 guda uku da harsasai 14 da babur guda daya da katin shedar 'yan sanda mai matakin kurtu, yayin da wasu su suka tsere da raunukan harbin bindiga. Sanarwar ta kara da cewa Commandant Operation Safe Haven Major General Abdulsalam Abubakar ya jaddada cewa rundunar za ta ci gaba da jajircewa wajen gudanar da aikin ta bilhaki da gaskiya. Wannan nasara da rundunar sojin suka yi na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro su nemo waɗanda ke aikata kisa kan al'umma a jihohin Plateau da Benue. A sanarwa daga hajiminsa Dele Alake, shugaba Tinubu ya bayyana takaicinsa yadda ake kisan mutane ciki har da ƙananan yara. Shugaban ya umarci hukumomin tsaro su zakulo masu aikata laifi don fuskantar hukunci. Wasu al'ummar yankin na Mangu sun bayyana fatar su na ganin ƙarshen yanayi na bakin ciki.
Sunana Honorable Solomon Nandi Chandan. To gaskiya wannan babban nihima ne wa ita gwamnati ta Nigeria a karkashin shi mai girma His Excellency Bola Ahmed Tinubu ya san mahimmancin tsaro. Mu da muka ji wannan babban labarin da yamma nan mun san da cewa yes, da abin da ya kamata babban shugaban kasa ya yi kenan. Domin gaskiya abun farin ciki ne don mun san da cewa wannan ba da jimawa ba yan wanenmu, ƴaƴanmu, matanmu da suna nan a gudun hijira. In Allah ya dara su koma gidajensu kowa ya fara noman shi.
Salamu alaikum, sunana Alhaji Yahaya Bello Shanono, ni ne chairman ne yake Allah na karmar hukumar Mangu. A gaskiya yanda muka ji labarin mun ji daɗi domin saboda ɗaukan irin wannan mataki shi ne kaɗai zai kawo mana ci gaban zaman lafiyar da muke nema a karamar hukumar Mangu. A gaskiya ni dai ina kira ga al'umma musamman kabilan Fulani da Mogabul wannan abin da ke faruwa a kawo karshen shi.
Gwamnan jihar Plateau Barista Caleb Mutfang ya yi fatar samun haɗin kai daga mabambantan addinai da kabilu a jihar.
Buri na zai shiga ranar da na ga cewa a anguwa da musulmai suke sun yi nazari sun tabbatar da cewa ba a wulakanta Krista ba. A anguwa da Krista suke sun tabbatar da cewa ba a wulakanta musulmi ba. Ta haka ne za mu samu haɗin kai. domin na ga dattawan mu da yawa mu zama shugabanni na kware mu ji wannan matasan mu domin su san cewa ba mun fito ne a cikin adalci mun fito ne a cikin kaunar juna.
Al'ummar karamar hukumar Mango a cikin yan kwanakin nan sun sha fama da hare-haren yan bindiga inda aka kashe mutane da dama dubban jama'a na gudun hijira cikin sanyi da ruwan sama da rashin abinci da cututtuka musamman ga kananan yara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Biden ya ce da cewa ba za su gajiya ba wajen tallafawa Ukraine yayin da aka kammala taron NATO inda Ukraine ta samu goyon bayan mambobin kungiyar na shigo da ita cikin kawancen kungiyar. Shugaba Joe Biden ya ayyana taron NATO da aka kammala a matsayin mai cike da tarihi inda ya bayyana kyakkyawar yakini a game da cimma matsaya akan amincewa da kawancen Ukraine kana yayi wa Moscow gargadi mai karfi. Taron wuni biyun da aka gudanar a babban birnin kasar Lithuania ya samu gagarumin goyon bayan 'yan kungiyar na ganin cewa an amince da bukatar Ukraine na shigar da ita kawancen sai dai kuma an gaza ayyana takamaiman lokaci kamar yadda Ukraine ta bukata. A jiya Laraba hukumomi a Pakistan sun ce wani harin ta'addanci a wani sansanin soji da wasu arangama a wasu wurare a yankin kudu maso yammacin lardin Baluchistan ya yi sanadiyar kisan sojoji 12 da farar hula ɗaya. Sashin watsa labarai na hukumar sojojin ya ce wasu 'yan ta'adda biyar sun yi yunkurin shiga sansanin da ke gundumar arewacin Zob a lardin da sanyin safe, amma kuma sojoji sun dakile harin. Artabin da aka kwashe sa'a ɗaya ana ba ta kashi ya yi sanadiyar mutuwar sojoji tara da dukkanin maharan sanarwar ta shaida. Bayan nan bai ba da wasu ƙarin bayani ba, sai dai kuma wata kwakwarar majiya ta ruwaito cewa akalla sojoji dozin guda ne suka samu raunuka kana ana tsammanin alƙaluman matattu ya haura. Jami'an tsaro da 'yan ƙasar sun jajirce kuma sun kuduri aniyar dakile duk wani yunkurin mummunar harin da makiya za su kai don lalata zaman lafiyar Baluchistan da Pakistan, sojojin suka ce a cikin sanarwar tasu. A 'yan kwanakin baya-bayan nan Baluchistan da arewa maso yammacin lardin Khyber Pakhtunkhwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan suna fuskantar ƙarin hare-haren 'yan bindiga. Tashin hankalin ya lakume ran sama da mutum 400 mafi akasarin su dakarun tsaro a wasu hare-haren kunar bakin waken da aka kai a farkon wannan shekarar ta 2023. Sojojin Pakistan sun tabbatar da mutuwar sama da jami'ai 100 da sojoji a hare-haren 'yan ta'adda na tada kayar baya da arangama a farkon watanni 6 na wannan shekarar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bammali, wanda kuma shi ya jagoranci alhazan jihar Kaduna a matsayin amiral hajjan bana, ya ce aikin hajjan bana na cike da matsalolin da ya kamata mahukunta su sauya salo. Mai martaban ya bayyana hakan ne bayan da ya dawo Najeriya daga kasar Saudiya. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan ne dai karan farko da gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin gwamna Obasani ta nada mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Nuhu Bammali a matsayin amirul hajjin bana tun bayan nada shi sarkin Zazzau, kuma ya ce abubuwan da ya gani na gazawa a aikin hajjin bana fa suna da so sarai matuƙa. Mai martaban da ke jawabi ga al'umar masarautar Zazzau jim kadan bayan dawa daga ƙasa mai tsarki ya ce shi kanshi dai sai da ya rarraba tawagar shi zuwa gida uku kafin suka dawo.
Harkan aikin haji a Najeriya gaba daya tun daga headquarter har zuwa state, duk wanda ya zo ya ce irin ana yin shi daidai kariya ya yi kuma kowa ya shi. Abubuwa ne wanda yake ya kamata gaba ɗaya shugabanni a ƙasar nan su tsaya su kalli abubuwan nan. Mutane da suke tara kudinsu su shekara da shekaru, wani yana asusu ya tara kudin shi don ya je ya sauke wannan nauyi, to amma ya zamana irin cin wayansu kuma su dinga zalunta mutane a cikin shi ba daidai ba ne. Ko mu da muka tafi daga nan yanzu sai da muka yi kashi uku, wayansu suka dawo jiya, mu yanzu muka dawo, yanzu su shantali da sarkin dogare yanzu na ta waya ne in ji tabbaci. To amma akwai mutane da dama wanda ba su samu daman irin wannan halin da za su dawo kan lokacin ba.
Dama dai tun kafin tashi zuwa ƙasa mai tsarki a bana an sami takun saka tsakanin shugaban hukumar arzan jihar Kaduna Malam Yusuf Al-Gasiyu da kuma hukumar arzai ta ƙasa baki daya akan maganar matsayin kujerun masu adashi waɗanda aka samu jinkiri wajen yi musu takardar izinin zuwa Saudiya wato visa. Kuma saboda ganin korafin da mai martaba sarkin zazzan yayi ne ma yasa na tuntubi shugaban hukumar arzan jihar Kaduna, amma sai ya ce mun ba zai ce komai game da wannan batu ba. Jinkirin jigilar arzan jihar Kaduna don dawowa Najeriya dai na cikin manya-manyan matsalolin da mai martaba ya koka a kansu, kuma su ma wasu mahajjatan da suka shirya shiga jirgin farko sun nuna damuwa.
A shirya sha'ayi Kaduna South jirgin farko, yanzu muna zaman jiran jirgi a kira mu mu tafi Jidda da damuwa mana saboda wasu kudaden su sun kare, kullun dai muna jiran jirgi dai mu samu mu koma gida.
Aiwa ya ko yaya zamu yi, muna sauraron shi shugabannin mu ne domin su suka dauko mu suka kawo mu kasan nan.
Sunana Idris Said mai na Banku jira 73 ma'aula ga ya kwalan mu ma bi ke na koko ina kai na Jidda uku kuma ko kuma muna jiran jigan tsammai ne.
Duk da yake cewa mai martaba sarkin zazzo ambassador Anuba Malidai shine shugaban Allah Zainab na wato Amir Alhajj a jihar Kaduna, ya ce dole kowa ya koma ga Allah don magance matsalolin aikin hajjin da aka gani a wannan shekara.
Mu gaba daya mu a matsayin mu na al'umma dole mu canza halin mu, su kuma shugabannin da wannan al'amari yake hannunsu to sai sun dubi Allah sannan su rinka yin abubuwan da ya kamata yi, amma ba daidai yake yin shi ba kawai shine magana. Amma muna fatan wanda Allah bai ba su iko ba, Allah ya cishe su kuma Allah ya ba su ikon yi.
Manazarta da dama dai na ganin an samu nasara a yayin jigilar arzai daga Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki a bana, sai dai kuma an ci karo da matsaloli na masaukai a Makka, Madina da kuma Muna, sannan kuma wajen dawo da arzan zuwa Najeriya shi ma an sha ƙorafe-ƙorafe saboda rashin sauri. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu waiwayi wata tattaunawa game da koma bayan da mata suka fuskanta a zaɓukan shekarar 2023 da suka gabata a cikin shirin Domin Iyali.
Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka sauka hoyi ba.
Tunda aka fara demokradiyyar nan shekara kusan 26 mazan nan su suke tayi, kuma a ina nake ci gaba muka yi ko ci baya nake babban ci baya ake a gwada ma
duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza, ai shi ya san me yanci, ya san abin da yake nufi yanci, ya san abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba. Magana ce ta shari'a, magana ce ta ba mutum dama abin da yake na haƙƙin sa, magana ce ka zalunci mutum, magana ce ka shirci zarfin sa, magana ce ka bashi haƙƙin sa.
Abin da ba a so a faɗa idan ka duba yanzu ka dauke matsayin sata da ake a Najeriya, kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka jima ce.
Masu saurara assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin Domin Iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin nazarin koma bayan da mata suka samu a zabukan da aka gudana a Najeriya, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya tambaye su alakar dokar ba mata kashi 35 na mukaman siyasa da kasashen duniya suka cimma yarjejeniya akai.
har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar Kofar Mata da Barista Amina Umar da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ngugu ga jagorar tattaunawar Mahmud Ibrahim Kuri
Barista makumar yara dinnan da mata me alaka ta ne da kashi 33 din nan
aiko ita take da alaka sosai saboda kamar yanda dai muka fada mazannan mantawa suke saboda duk inda aka je aka zaga za a zagayo duk inda aka tafi kamar wani karin magana da ake cewa ita mace ita ce al'umma idan aka gina mace kaman an gina al'umma ne gaba daya saboda shi kansa namijin idan ya gama kara kainarsa ya dawo gurin mace zai dawo
to amma abinda kullun ake magana shine a baya an ba matan nan mukamai da dama amma ba su tabuka wani abun azo a gani ba hasalima gashi abinda da Maryam take fada cewa akwai hasada a tsakaninku
a nan dai in ka ce wai an ba matan dama ba su amfani da shi yanda ya kamata ba zan iya cewa gaskiya ba haka bane saboda idan ka duba misali abinda ba a so a fada idan ka duba yanzu ka dauke matsayin satar da ake a Najeriya kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace in banda guda ɗaya da muka samu guda ɗaya ministan kudi da bayan na faɗi sunanta ba banda ita sewa ba a taba samun mace ta zo tayi wani abu da zai shallake hankali ya tunani ba saboda
ita mace ba aka tsige speaker mace
a to ke amma an ka kirga adadin tunda aka fara demokradiyyar nan shekara kusan 26 mazan nan su suke tayi kuma a ina nake ci gaba muka yi ko ci baya nake babban ci baya ake a gwada matan nan a basu kamar yanda ya tabbata cewa duk al'ummar da ta ciyar da matan cikin ta gaba to nan al'ummar za ta gaba saboda kamar yanda nake gaya maka namijin da in ya gama gurin matarsa zai dawo yana da uwa yana da ƴa yana da sarka duk mata ne wanda kuma mu kamar yanda koyarwa addini ta tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gadansa na karshe numfashinsa yana kaiwa yana kawo magana yake akan a kyautatawa matan nan banda wannan idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ga duk siyasar da yayi babu inda ya ajiye mace gefe guda da mata yake tafiya har yaki idan za a tafi da mata ake tafiya suna bada first aid treatment suna gyara kayan yaki so amma mazan mu na Najeriya na yanzu saboda wani babban abu ma da yake da raza na matan nan suke koma gaba shine cin zarafi za mace in ta fito siyasa a ci zarafinta a ci zarafin iyalinta a ci zarafin mai gidanta ita kanta a keta alfarmarta a matsayinta na ƴa mace wannan yana daga cikin wani abu da shi ma mai zaman kansa ne da yake koran yake zawa muna yin baya akwai matar da ta tsaya takara a garin nan ta fito gurin jama'a irin cin zarafin da kazamin cin zarafin da ake Allah wani da shi an mata a kira mu da sunan naki na banza na wofi duka akan muna son mu taimake al'umma so wannan abin da dole mata da kananan yara su ne dai wanda aka inganta rayuwar su
comrade idan misali aka ce an tafi aiki misali ko kanan da mata suke cewa an bar su a baya kuma ga yanayin zamantakewa yadda ya zama menene makomar musamman yara da kuma su mata misali ta fuskar kiwon lafiya da ilimi
ai makoma ta al'umma gaba daya idan ya kasance ba nagarta ta mace to ita kanta kasar ma tana cikin gare domin in ka kula a cikin wasiya ko kuma hudubar karshe da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya arfata abubuwa ba abin da ya jaddada har sau uku banda a kula da mata har sau uku saboda muhimmancin su kuma ko tsakanin iyayi da uba da da irin matakai sai mutum ya kai mataki na uku na girmamawa akan mahaifiya kamin ya dawo kan mahaifinsa saboda muhimmancin mata sannan ɗaya daga cikin martaba da za ka yi wa yaro ɗaya daga cikin haƙƙi na ɗanka a kanka shine samun mar'uwa ta gari to kaga ya nuna cewar idan babu uwa ta gari wace ce uwa ta gari mace babu ƙasa ta gari babu al'umma na gari saboda haka sai an tabbatar da mace ƴancin mace ba wai wata doka ce ta bayar da shi ba ba wai wani mutum bane ya kirkire shi Allah subhanahu wataala shi ya ba wa mace girmanta da ƴancinta saboda haka wannan wani abu ne da ya zama wajibi a yi shi wannan ya tabbata saboda irin jaddadawa da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yayi akan kula da mace har sau uku yana ɗaya daga cikin maganganu na ƙarshe da yi a rayuwarsa saboda haka kaga kenan wannan wani abu ne mai muhimmanci duk wannan abubuwan ai cewar ma kada a ba mace yanci zalunci ne cewar ma kada a kula da mace zalunci ne san zuciya ne kuma wannan san zuciya shi ya kai ga yanzu ake ta gaba akai kuma ko mutum ma da ake cewa wai mutane
kamar ana samun wataƙila rahim fahimta ko maganganu ko ma'anoni masu karo da juna a dangane da batun yancin nan na mace misali abinda wataƙila yafi kyau ya kwakwaran galibin mutane shine akai batun yanci dinnan zaka ga ana fassara iri-iri wazirce yancin nan yana rufin a bar mace ta zo tana fitsara tana yin abin da ta ga dama ta yi duk abin da namiji yake ta yi shi da sauransu wasu kuma suna cewa a ai yancin nan shine ka bata abin da yake hakkinta misali baka ganin cewa dole sai an yi aiki anan akan kansa batun ma fahimtar menene yancin mace din ma tukunna
to ai su malaman da suke cewa da duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san duk abin da aka yi magana akan yanci bai fice hulumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ka ba mutum dama abin da yake na hakkin sa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka kashe zarfin sa magana ce ka bashi hakkin sa
amma su gagan ana zargin ku da cewa ku kanku ba ku taimakawa ta wannan fuska dalili shine da yawa akwai mazajin da matan su ko ƴaƴan su ma za su iya bada gudunmawa a fagen siyasa dinnan amma sun hana su
to ai ka san wannan lalacewar maza kamar annoba ce ni na kula na ga akwai matsala ta lalacewar maza a cross the world a duniya kuma wannan lalacewa ta maza ta riga annoba COVID-19 zuwa
yana mai kake nufi da lalacewa
shine da sauki hakkin su akan mata musamman ma a kasashe irin namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo wannan lalacewa maza sun lalace san ka ta fi to the level saboda lalacewar namiji masu yake a ruwar da take da kuɗi so yake a ruwar da gidansu ake da kuɗi dan a bashi to ai ta ga annoba ce wannan shi tunanin sa kawai ta hanyar ta zai samu abin da zai samu ya rayu ba shine zai tabbatar da rayuwarta da ingancin al'amura nata ba a'a shi so yake ya samu wanda take ita kawai za ta yi maki hidima to ai ka ga lalacewar
kamar yadda su ma matan suke neman readymade
ai da ma haka yake a shari'a ba inda aka ce kai ka je ka nemo fa kace kana yi kayan da za ka yi ka ɗaudawanya kuma yana ɗaya daga cikin yarjejeniya da za a yi ta aure ci wasu kayan da ci wa duk wannan ɗawainiyar kai za ka yi
nan kuma za mu ta sa'aya kan wannan muƙala sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar Kofar Mata ƴar siyasa jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da suka shafi shugabanci sai wakilin namu madugun wannan tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jimbe Hamza daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta duk lokacin da kuke bukata za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune
madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Tawa Maryam a takaice wata sanarwar da IMF ta fitar ta bayyana cewa kwamitin gudanarwar ta amince da baiwa Pakistan rancen kuɗi da zimmar tallafawa kasar wajen cimma burinta na farfado da kuma madar tattalin arzikinta da za ta kasafta wato tsawon watanni 9. Rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga Ukraine ta Bahar Aswad. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aike wa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin wata wasiƙa da ta bayyana wata buƙatar da ake sa ran cewa zai baiwa Rasha biya wa Rasha buƙatunta da suka sa take barazanar rushe yarjejeniyar amincewa da cinikin hatsin. Ministoci daga kasashen yankin Sahel na Afirka 8 sun gana a Kamaru domin yunkurin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya. Ministocin sun ce kaurar da makiyaya suke yi da dabbobinsu a lokacin damuna daga arewacin Sahel shike haifar da arangama tsakanin al'ummomin.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniya Mr. Jona. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.